I'm Annabi Musa alayhi salam ya taimaka ma wasu yara mata su biyu ya ba mu dabbobin su ruwa. A lokacin da ya isa birnin Madiyana, bayan ya taimaka musu, Annabi Musa ya nemi inuwa kafin nan ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaka mishi. Ana nan faja'at ihdahuma, sai ɗaya daga cikin waɗannan yara mata biyu ta zo ga Annabi Musa alayhi salam. Faja'at ihdahuma tamshi ala istihya, tana tafiya a kan kunya, kunyarwa, wato tamshi ala istihya min Musa, tana tafiya a kan kunyar Annabi Musa alayhi salam. Wato ma'anar wannan kalma annaha mustahiyatun musta'iyatun fi mashiha, domin Allah madaukaki ya ce tamshi ala istihya, ala istihya, amma ma'anarsa tana tafiyar kunya. Idan aka ce tafiya ta kunya, ba tafiya ce ta marasa kunya ba, wato mace ce tana da kunya saboda aka tafiyar da take ba karairaya, babu rangwada, babu nuna kanta ya waye, tafiya ce irin ta wacce ba ta ma sonyinta, saboda aka yi sa tana kunyar Annabi Musa. Wato wannan gurin wata shaida ce Allah yake ba mu ita wannan yarinya, shaida ce da Allah yake ba mu yarinyar nan tana da kunya. Idan Allah madaukaki ya ba da shaida ta kirki ga wani, to karka binciki halin wannan mutumin, wato halinsa ya kai makura. Allah da kansa yake siffanta tafiyar ita wannan budurwa. Kaga wannan karantarwa ne ga wanda ke son yayi koyi da annabawan Allah. Ya kamata budurwa ta zamanto tafiyarta akwai kunya, tafiyarta akwai kunya. Ma'ina da yawa a yau kwaikwayon fasika yake, rayuwar fasikai ita ce ake kwaikwaya, saboda ga da tafiyarsu da adansu da shigansu shi ne abin kwaikwaya. Allah ka tsare mu. Kuma wanda ya fassara wannan sayyiduna Umar bin Khattab da kansa, sayyiduna Umar, Allah ya kara masa yarda, sayyiduna Umar yana cikin khulafa'ur rashidun. Sayyiduna Umar ya fassara, in ka dubi tafsirai littafin tafsiri za ka gani, sayyiduna Umar yake a lokacin da ta zo wajen da Annabi Musa yake, lam takun salfa'an minan nisa'i, ita wannan budurwa wato ba mara kunya bace, inji sayyiduna Umar, ba mara kunya bace. Kharraja wallaja, ba wacce ta saba fita da shiga bane, domin in mace ta saba shiga da fita, to kunya tana fita da gare ta, sai larura ta sa suke barin gida. Mustatira bi kummi dir'iha, sayyiduna Umar yace ta dauki hannun riganta sai ta rufe gefen fuskanta da shi, wato ba ta ma son su haɗa ido da Annabi Musa alayhi salam. Ka duba yadda Allah yake siffanta mana mata na ƙware, yadda halinsu yake, halayensu yake na kunya. Shin haka muke a yau? Ya zama to mace tana tsananin jin kunyar namiji, za ta daga riganta tana rufe fuskanta. Wannan bayanin sayyidina Umar. Kala sai ya ce wa bi atan yadaha ala wajhiha mustatira, sayyidina Umar sai da mai siffanta, sayyidina Umar ya daga mayafin ya dan rufe gefen kansa saboda mutane su gane. Kuma Ibnu Katsir ya inganta fassaran sayyidina Umar, Allah ya kara masa yarda. Wannan wato wani darasi ne ga duk wani magidanci, darasi ne ga kowane musulmi mai son yayi koyi da annabawan Allah. Shin haka yaranka suke? Idan ba haka suke ba, to shin ya za a yi yarka ta zama mai kunya? Ya za a yi? Kaga ya kamata mu sa wannan a tunaninmu. Allah bai cin amanar bayi. Allah madaukaki ya ba mu labarin duk mutanen kirki a cikin Alkur'ani. To amma shaitan sai ya kokarin raba mu da waɗannan misalai na ƙwarai. Saboda me? Saboda mu daina koyi da manyan mutane, musamman waɗannan annabawa ulul azmi minar rusul. Allah ya kare mu daga tarkon shaitan. to Allah dai ya tabbatar da wata magana a cikin alqur'ani kuma duk abin da Allah ya faɗa akwai karantarwa duk abin da Allah ya faɗa a qur'ani akwai karantarwa fa ja'at ihdahuma dai daga cikin yaran ta zo ga annabi Musa tamshi ala istihya tana tafiya akan kunyar annabi Musa wannan darasi ne gare mu Allah ka sa mu ya dauka a lokacin da ta zo kalin sai ta ce inna abi yad'uka babana yana kiranka liyajziyaka ajra ma sakaita lana saboda ya saka maka ladan shayar da dabbobi da kai domin mu sakaita lana ka shayar da dabbobi domin mu to zai baka ladar wannan aiki da kai kun ga magana ta ma akwai tarbiya tafiyar ta akwai ladabi magana ta akwai ladabi da ta zo babu gaisuwa babana yana kiranka shine kawai sako ne ai abinda yake kiranka kuma din ga dalili kaga ba zai bata babar wata gaba na yayi tambaya ba domin tambayar ita za ta bude kofar zance babana yana kiranki to ina ne ungonku babana yana kiranka don ya saka maka ladar aikinsa saboda haka sai ta juya ta kama tafiya raja'ata ila abihi ma fi abin da ya faru kamar yadda malaman tafsiri suke cewa wato a ranar sun koma gida tsakanin lokacin da suka saba komawa wato sun koma da wuri fi sa'atin kana salatar ji'ani fiha fa ankara sha'anuhuma lokacin da uban ya ga sun dawo gida da wuri wani abin sai ya bashi tunanin wani abu ya faru sai ya tambaye su me ya faru yau kuka dawo gida da wuri da akbara ta fi khabara suka bashi labari sai ya ce ma ɗaya daga cikinsu ajili alayya bi maza maza ki je ki kira min mutumin nan ba a tasu saboda haka sai ta zo da sauri alastihiyajin tana tafiya ta kunya ko da abu da ta zo ta ce ma mai Musa inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma sakaita lana saboda ta zo da wuri me yasa baban ya ce maza ki je ki kira shi domin kar mai kar ya bace domin samun irin shi yana da wahala a duniya duk inda ka ga mutumin kirki karka ya dafa rabu da wuri kai kokari ka ci amfani to abin da ya faru kenan mutumin kirki ya zo gari da jin labarin ya ce maza kira mishi in ji baba to wannan dai ya zo cikin bayanin malaman tafsiri babu wani hadisi marfu' ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma babu shakka tsarin maganar yana nuna haka din saboda ya taimaka musu sun tafi gida sai ga ɗaya ta zo tana kira shi kaga ai babanta ne ya tura ka ba kama makama ha saboda haka annabi Musa yana ji sai ya bi ta kama zo kira wannan ya zo cikin littafin tafsiri da farko yana tafiya tana gaba daga baya ya ce mata imshi khalfi ki dawo bayana wani atiliya tsari sai ki ringa kwatanta min hanya wani amshi a mamaki ni ina tafiya ta gabanki fa inna la nanzuru ila adbarin nisa saboda mu mutane ne da ba ma kallon duwawun mata ji annabi Musa alaihi salam kuma ya samu riwayan Abdullahi bin Abbas da wasu tabi'ai wanda suke cewa annaha mashat awwalan amamahu da farkon tafiya tana gaban annabi Musa abin da ya faru fa alzaqatir rihu sawbaha bi jasadiha tana tafiya sai iska ya hada mayatun nata da jikinta kaga sai annabi Musa ya ga suranta ya ga suran jikinta fa wasafat da iska ya hada wato mayafinta da jikinta sai ya suranta ainihin jikin nata shine sai annabi Musa ya ce dakata imshi qalbi yazo ki tafiya ta bayana kaga su waɗannan mutane ba sa ba mu shaitan kafa a'a da sun ga kofa ta shaitan sai su toshe annabi Musa ya ce sam imshi khalfi ki dawo tafiya ta bayana wan utiliya tariqa ki rinka siffanta min hanya ki rinka kwatanta min saboda haka idan an za a yi dama ne sai ki ce a yi dama hagu in yi hagu fa fa'ala hatta aka ya harje suka iso gida to dama da suka isa gida sai ta gaya babanta wani abu da ta ji annabi Musa ya faɗa annabi Musa ya ce inna la nanzuru ila adbarin nisa ba ma kallon duguran mata, maza ki dawo baya, ki dawo baya sai ni in je gaba kina biyu, sai da ta gaya wa babanta. Wannan ya zo ta fassara Abdullahi bin Abbas. Falamma ja'ahu, Allah ya ce lokacin da Annabi Musa ya je ga wannan ma'aikin nasu, wa qassa alayhi al-qasas, Annabi Musa ya karanta masa labari. Al-qasas shine al-khabar, dalilin saka ma wannan sura kenan suna suratul qasas, saboda labarin Annabi Musa alayhi salam labari ne mai cike da albarka. Allah ka ba mu albarkan da yake cikin labari. Wa qassa alayhi, Annabi Musa ya karanta mar labari. Kala sai ce la ka tafkar ka jito, najauta min al-qawmi al-zalimin, ka tsira daga mutane azzalimai. Kun ji wannan dattijon. Bayan Annabi Musa ya karanta masa labari har zuwa dalilin da ya sa ya tsaura ya zo Madiyana, sai dattijo ya ce kar ka ji tsoro don ko ka riga ka tsira. Me dalili? Saboda shi Fir'auna la sultana lahu bi tilkal ard, ba shi da iko a wannan ƙasan. Wato kaga ya nuna Fir'auna yana da iyaka ikonsa, ba shi ikonsa bai kawo ga Madiyana ba. To wannan aya tana buƙatar abin lura guda uku muhimmai. Na farko, wannan aya tana karantar da mu abinda Bahaushe ke cewa alkhairi dan gobe. Alkhairi dan gobe, me ya ma'anarta? Wato inda duk danko ya faɗi sai ya ɗauko wani abu. Wato idan mutum ya zama mutumin kirki ne, to zai rika ganin alkhairi a rayuwarsa. Wannan shine fassaran faman ya amal misqala dharratin khairan yarahu, karka dauka sai a lahira. Duk wanda yayi alkhairi ko mi kankanta sai ya ga sakayyarsa daga duniya. Wa man ya amal misqala dharratin sharran yarahu, duk wanda ya aikata gwargwadon kwayan zarra na sharri to sai ya ga sakayyarsa daga duniya. Saboda haka yasa mutum ya zamanto mai alkhairi a da'iman a rayuwarsa, ba za ka shiga hali na kakanika ba. Akwai wani hadisi wanda malamai sun rubuta littafi a kan shi, saboda ma'anarsa tana da faɗi. Ma'anarsa tana da faɗi. Sahabban manzon Allah mutum goma sha biyu suka rawaito shi. Sahabbai mutum goma sha biyu. Akwai Abdullahi bin Mas'ud, akwai Abu Umamat al-Bahili, akwai Ali bin Abi Talib, akwai Abdullahi bin Abbas, akwai Jundub bin Abdullahi al-Bajali, akwai Muawiya bin Haidat al-Qushairi, akwai Anas bin Malik, Abdullahi bin Ja'far, Sa'd bin Abi Waqqas, akwai Rafi' bin Masith al-Juhani, akwai Abu Huraira, sannan akwai matar manzon Allah Ummu Salama. Allah ya kara musu yarda. Manzon Allah ya ce sana'i'ul ma'rufi taqi masari'a su'i, halin kirki yana hada mummuna, yana hana mummunan faduwa. Wato idan kana da halin kirki ba za ka faduwa. In kana da halin kirki ba za ka faduwa, ko da za ka je faduwan tangantanga sai wani ya zo tare ka, da zai da mutumin kirki ya faduwa. Wannan karin magana ce ta manzon Allah, sana'i'ul ma'rufi taqi masari'a su'i, halayen kirki suna hana mummunan faduwa. Idan ka ga mutum ya lalace, mutumin banza ne, mutumin kirki, mutane ba sa kyale shi ya halaka, da ka shiga wahala sai ka ga mutane an zo an baka dauki, to babban taimakon da za ka samu ma daga Allah ne. Hadisin yana sahihu Jami'i Saghir, hadisi na 3795, yana sahihu Targhib, hadisin 1889. Wannan shine abinda Annabi Musa yake karantar da mu, domin ai labarin darasi ne gare mu, labarin Annabi Musa alaihi salam. Abinda ya faru ga Annabi Musa yana karantar da mu duk mutumin kirki ba zai wahala ba. To karka dauka Annabi Musa ne la, fa jami'ul anbiya'i ahlul ma'rufi, duk annabawan Allah mutanen kirki ne, duk annabawa wannan halinsu ne. Karka dauka Annabi Musa ne kadai. Annabi Musa alaihi salam wahidun minhum, yana ɗaya daga cikin annabawa. Fihi ma fil anbiya min hadhihi sifati ar-rafi'a, ka dubi Annabi Ibrahim shine baban kakan annabawa alaihi salatu wassalam. Annabi Ibrahim, akwai hadisi da yazo a cikin Shu'abul Iman na Imam Al-Baihaqi, hadisin Abdullah ibn Amr, shine hadisi na 9171 ina shu'abul iman. Wato wata rana mala'ika Jibrilu da yazo wajen manzon Allah, domin kamar yanda kake da son kai tambaya akan abin da baka sani ba, shi ma annabi yana da wannan, tunda annabi ba komai ya sani ba, ilimin da annabi ya sani wanda Allah ya sanar da shi, kuma mala'ika Jibrilu yana gaba da shi. Mala'ika Jibrilu yana gaba da manzon Allah, saboda shi yake kawo masa sako. Shi yasa Allah ya ce allamahu shadidul quwa, waye karantar da manzon Allah, mala'ika Jibrilu mai tsananin karfi. Don haka shi ma annabi ya kan samu tambayoyi, akwai abin da annabi bai gane ba. Ranan mala'ika Jibrilu da ya zo, sai ya tambaye shi, ya Jibrilu, limattakaza Allahu Ibrahima kalila, ni kam na ji Allah ya ce a cikin Alkur'ani ya riƙe annabi Ibrahim a matsayin maji daɗinsa. Annabi Ibrahim masoyin Allah, duk annabawa babu wanda Allah ya faɗi wannan a gare shi in banda annabi Ibrahim. Ina so ka gaya min wai me ya yi ma Allah, wani aiki ya yi ma Allah, Allah ya riƙe shi maji daɗi, ya aka yi haka? Sai mala'ikar Jibril ya ce an tabbata da yawa ai, li it'amihi ta'ama ya Muhammadu, saboda annabi Ibrahim yana ciyar da talakawa abinci, shi kenan. Sai Allah ya ce kai ne masoyina. Annabi Ibrahim a yanda hadisi ya nuna ba za a taɓa dafa abinci ya ci shi kadai ba, babu tafiya yake mararaba. Idan an samu matafiya daga gabas, yamma, kudu, arewa, da Allah ku zo, to kaga wannan sai mutumin da ya dogara ga Allah. Annabi Ibrahim yana da wannan, saboda ciyar da abinci sai Allah ya riƙe shi khalilullah. To kaga kenan duka annabawan Allah mutane kirki ne. Idan ka dubi suratu Maryam aya ta 31, shi annabi Isa a lokacin da banu Isra'ila mahaifiyarsa da ta zo da shi yana jinjin, suna son ta musu bayani ya aka yi ta haifi yaro ba ta da miji, shi ne annabi Isa da kansa yake musu bayani. A ƙarshe ya ce musu waja'alani mubarakan, yana jinjiri ba, ya ce kun gani Allah ya sa ni mai albarka ne, ni mai albarka ne aina ma kuntu, duk inda nake, duk inda nake ni mai albarka ne. Ashe kaga annabi Isa yana gaya mana ba wai annabi Isa mutumin kirki ne ga ƴan uwansa kawai ba, annabi Isa duk inda ake buƙatar taimako zai ba da taimako, duk inda ake buƙatar taimako, duk inda ake neman agaji zai bayar. Shi yasa ya ce waja'alani mubarakan aina ma kuntu, kuma ba shi kadai ba ne, duka manzannin Allah, duk annabawa haka su. Allah ya sa annabawa masu albarka ne a duk inda suke. Shi yasa annabi Musa alaihi salam da ya taho Madyana ya ga mata ba a taimaka musu ba, maza ya ba su agaji, saboda halittarsa ce. Annabi Isa ya ce wa awsani bis salati waz zakati ma duntu hayya. To musulmi nawa ne yake da wannan hali a yau? Mu ma da muka yi riko da karantarwar manzon Allah, mu ma da muke rike da hadisan annabi Muhammad, mutum nawa ne yake wannan? Za ka ga musulmi ne a yau babu wanda ya sani sai nashi, saboda haka in taimako ne zai ba ma ɗansa, zai ba ma ƙanin shi, ko aiki ne babban ma'aikaci zai ba ma ƙanin sa, ya ba ma ɗansa, ya ba ƴan uwansa, amma makwabcinsa ya ce turo kuɗi sai an biya, musulmi ne. Yanzu wannan ya yi koyi da annabawa? Ba ya koyi da annabawa. To kuma ba duka aka lalace ba, babu shakka akwai mutanen kirki, kuma ba za a rasa su ba har tashin kiyama, waɗanda suke riko da tafarkin annabawan Allah. Ya kamata mu rike hadisin Abdullah ibn Umar, wani mutum ya zo ya samu manzon Allah. Wannan hadisi ingantacce, yana silsilatu sahiha, hadisin 906, yana sahihu jami'u sagir, hadisin 176. Wani mutum musamman ya zo ga manzon Allah, anna rajulan ja'a ila rasulillah fa qala ya rasulallah ayyun nasi ahabbu ila Allah, duk duniya waɗanne mutane ne Allah ya fi so, wa ayyul a'mali ahabbu ila Allah, daga cikin ayyuka wani aiki ne Allah madaukaki ya fi so. wani mutum ne Allah ya fi so kuma wani aiki ne Allah ya fi so. Sai manzon Allah ya ce ahabbun nasi ila Allahi anfa'uhum linnasi, wanda Allah ya fi so shine wanda ya fi kowa taimako a garin. Kaga ya kamata ya zama muna gasa ne ma a garin nan wa ya fi taimakon bayan Allah, to wallahi in kai ne to kai ne Allah ya fi so a garin nan. Wannan ita ce amsar manzon Allah, anfa'uhum linnasi. Manzon Allah ya ce ya kashifu an gurba, musulmi ya zo ka yaye damuwarsa, au ya kabi an hudainan, ko kuma ana jin musulmi bashi ka taimaka ka biya mishi, au ya turudu an hujuan, ko musulmi yana cikin jin yunwa ka dafa abinci ka bashi. Sai manzon Allah kaga ya bada misalai don duk waɗannan hanyoyi ne na taimakon musulmi. Sai manzon Allah ya bamu wata ishara da za ta nuna mana taimakon musulmi irin ladan da yake da shi a wajen Allah. Sai annabi ya ce wala in amshi ma'a afil li fi hajati, da dai a ce wani mutum zai taho ya ce don Allah ina hanyar unguwa kaza, manzon Allah ya ce sai in tashi da kaina in raka shi in nuna masa wannan hanyar. Manzon Allah ya ce ahabbu ilayya, na fi son wannan tafiyar guda daya min an a'takifa fi hadha almasjid shahran, ya fi mun a ce na yi itikafi a masallacin Madina tsawon wata daya. Ladar musulmi da ya taho yana tambaya don Allah ina hanyar unguwa ka, zaka ce don Allah barin kai ka ka je kawai ka nuna mar. Manzon Allah ya ce ladan ka ya fi mutumin da ya tara kuɗi ya biya jirgi ya tafi Madina ya yi itikafi a masallacin manzon Allah tsawon wata guda, ladan ka ya fi na shi, in ji annabi Muhammad. Kama hanyar taimakon mutum musulmai sai zama mun watsa da ita, wannan hanya babu. Ba ma ka taimaki musulmi ba, ina ma za ka samu ka buge shi ka samu kuɗi. Yanzu wannan ita ce rayuwar musulmai. Allah ka gyara zukatanmu. Wannan shine abu na farko da labarin annabi Musa yake karantar da mu. Abu na biyu wanda ya kamata mu yi tunani, annabi Musa alaihi salam ya taho Madiyana ya ga wasu mata biyu ya taimaka musu, babu shakka ya taimaka musu ne domin Allah, bai taimaka musu don a biya shi ba. To amma ga kalmar da ita wannan yarinya ta zo tana faɗa, da ta zo ta samu annabi Musa, inna abi yad'uka, babana yana kiranka, liyajziyaka ajra ma saqaita lana, dan zai ba ka ladar shayar da dabbobi da kai domin mu. To kaga annabi Musa tunda ba dan a biya shi yayi ba, me ya kamata yayi a tunanin mu, tunda annabi Musa ya bi mu ilimi ko, amma a tunanin mu me ya kamata annabi Musa yayi? Kaga idan ta zo ta ce ai ni ban yi domin ku ba, nayi don Allah ne, ta yi tuba da ku. Amma annabi Musa bai yi haka ba. Ya akai annabi Musa ya shayar da raƙuma ne domin Allah, babu shakka annabi Musa bai yi don a biya shi ba. Amma gashi ita wannan ta zo tana cewa babana yana kiranka saboda ya saka maka ladar tsawaniyar da kai na shayar da raƙuma saboda mu dabbobi, saboda mu. Annabi Musa sai ya bi ta. Shi ne malamai suke cewa wato su annabawan Allah suna karantarwa a kowace gaba ta rayuwarsu, zahaba ta aqidu qulubi shukri, saboda ya karfafa ma sunna ta godiya, shi yasa annabi Musa ya bita. Akwai sunna ta godiya, wato wannan ko da yake ita yarinya ta kira shi da cewa Allah babanta zai biya ajira ladar wahalar annabi Musa, amma asali a fikihu ba wahalar ba lada bane, wannan ake kira al-mukafa'a. Al-mukafa'a wato shine kamar tukuici, al-mukafa'a shine a maka alkhairi ba ladan abinda kai bane. Wannan ya samu hadisai da yawa da aka rubuto daga Abdullah bin Umar. Da farko akwai hadisin Abdullah bin Umar da yazo daga manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam, yace man ata ilaykum ma'rufan fakafi'uhu. Manzon Allah da kansa ya faɗa mana, yace idan mutum ya muku halin kirki kurama, manzon Allah yace idan mutum ya muku halin kirki fakafi'uhu, kusata mar, kusata mishi. Kaga ba biyan sa bane, cewar fa kafi'u wannan shi yasa ake kiran sa al-mukafa'a. Alal misali, wata rana sai ka taimaka min, da ka taimaka min mai yiwa ka gani a hanya ina tafiya, sai ka tsaya ka ɗauke ni a mota, ka kawo ni gida ka sauke ni, baka karɓi kuɗi na ba, kai taimako ne. To abinda manzo Allah ke karantar da mu, ya kamata wannan taimako da kamar in rubuta a zuciyata kar in manta, in yi ta ƙoƙari sai na rama wannan abin da kai mai, sai na rama. Idan muna yin haka ya gwada dukkan mutanen kirki ne, sannan zuciya ba za ta sakankance kai kullum sai dai a maka ba za ka yi ba, sai dai a maka kai ba za ka yi ba. To Annabi ya karantar da mu wannan umarni ne a hadisin Abdullahi bin Umar, man ata ilaykum ma'rufan fakafiku, duk wanda ya muku halin kirki ku rama mishi, in ji manzon Allah. Fa in lam tajidu, idan ba ku da yadda za ku yi ku rama, sai manzon Allah ya ce fad'u lahu, sai ku yi ta mishi addu'a. Addu'ar ma ba ɗaya ba, idan mutum ya maka halin kirki ba ka da yadda za ka rama, to fa za ka yi ta mishi addu'a ne hatta ya alama an qad kafa'tumu, har sai wannan mutumin ya san yanzu kun saka mishi. Kaga kenan addu'ar ba ɗaya ba, kuma ba a goye ba. Shi yasa ita wannan addu'a za ka yi ta ne a fili. Wannan ya taho ta umarnin manzon Allah, wane Allah ya kama da alheri, wallahi ka ce mutum ne ranar fa'ani da kuɗin mota, kai Allah ya biya ka, Allah ya biya ka, Allah ya biya ka, kana addu'ar yana ji. Ai ita addu'a ya kamata a yi ta a goye, amma wannan addu'ar a bayyane manzon Allah ya ce a yi. Shi yasa Annabi ya ce hatta ya alama an qad kafa'tumu, har sai mutumin ya san kun saka mishi. Amma ka ɗauki mutum ka zo ka ajiya da ko kallon ka ma bai ba, gobe ba za ka taimaka mishi ba. Hadisin nan yana son cikin tilasta sahiha, hadisin 254. Sannan akwai riwaya kuma da ta zo, manzon Allah ya ce man da akun fa a jibuhu, da farko Annabi ya ce in an kira ku ku amsa. Sannan ma kun kaga Annabi Musa ya shigo. Annabi Musa alaihi salam da aka ce za a biya shi ba biya ba ne. Ga hadisin manzon Allah, man ata ilaykum ma'rufan fakafi'uhu mukafa'ati. Na biyu manzon Allah ya ce man da akun fa a jibuhu, in an kira ku ku amsa. Wa man sana'a ilaykum ma'rufan fakafi'u, wanda ya muku wani alkhairi ku saka mishi. Fa in lam tajidu ma tukafi'unahu, idan muku samu abin da za ku saka mishi da shi ba, fad'u lahu, sai ku yi ta mishi addu'a. A wannan riwaya sai manzon Allah ya ce hatta tarau, kaga a wancan riwaya ta farko hatta ya alama, amma a wannan riwaya ta biyu Annabi ya ce hatta tarau annakum qad kafa'tumu. A riwaya ta farko manzon Allah ya ce za ka yi ta yiwa mutum addu'a har sai ya san ka saka mishi. A riwaya ta biyu fa za ka yi ta yiwa mutum addu'a har sai kai ka ji da a zuciyarka ka saka wa mutum, kai da kake masa addu'a sai ka ji cewar addu'ar ka din nan gaskiya yanzu ta isa. To sai riwaya ta uku na hadisin har yanzu, hadisin Abdullahi bin Umar, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ata ilaykum ma'rufan, wanda ya muku wani halin kirki fa kafi'uhu, sai ku saka mishi. Fa in lam tajidu, idan baku samu yadda za ku saka mishi ba, fad'u lahu, sai ku yi ta masa addu'a hatta ta'lamu an qad kafa'tumu, har sai kun san cewa wato kun saka mishi, sai kun sani. A wancan riwaya hatta tarau, har sai kun gani. Waɗannan hadisai duk sun inganta daga manzon Allah, za gani a sahihu sunan Abi Dawud, hadisi na 5108, sahihu sunan Nasa'i hadisi na 2567, ga sahihu sunan Abi Dawud hadisi na 5109, yana sahihu Tarjib hadisi na 967. Babu shakka waɗannan hadisai suna tabbatar mana abinda Annabi Musa ya yi yana kan tafarkin manzannin Allah, ya dace da abinda Annabi Muhammad ya mana umarni. Sannan akwai hadisin Jabir, shi ma Jabir bin Abdullah al-Ansari ya rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya ce man ubtiya aqa'an, wanda aka mar wata kyauta fa wajada, sai ya samu hali, falyajid bihi, to ya kamata ya rama wancan kyauta da aka yi mishi. wannan duk ya tabbata umarni ne na manzon Allah amma akasari a yanzu ana mana cututtuka karba kawai muke ba ma lissafi ya kamata duk mutumin da ya maka alkhairi kar ka manta shi kuma kai ta kokari kana addu'a Allah ya baka damar yanda zaka saka mishi saboda haka yasa idan muka yi aiki da wannan hadisi zaka ga cewa alkhairi da kake kana ci ribarsa daga duniya har zuwa lahira manzon Allah ya ce wa man lam yajid falyufni idan baka da halin da zaka rama alherin da aka yi maka to akalla kayi yabo da harshe fa inna man afna faqad shakara manzon Allah ya ce wanda ya yaba da harshensa to yayi godiya idan ka yaba ka gode wa man katama idan mutum ya goye ya gonfa an maka alkhairi godiyar ma ta gagare ka sai manzon Allah ya ce faqad kafara wannan yayi butulci saboda ka karamin kafirci shi ma hadisi Jabir ya inganta yana sahihu targhib hadisi na 968 ashe akalla idan mutum ya maka alkhairi akwai bukatar kai mai godiya ka yaba mishi wannan yasa shi wannan dattijin ya turo ɗaya daga cikin su ta zo ta kira annabi Musa annabi Musa annabin Allah ne ya san cewa shi alkhairi yana da wasu dokoki a tare da shi idan kai alkhairi to akwai bukatar a maka godiya akwai bukatar a yi yabo sannan kuma kashi an kira ka akwai bukatar ka amsa to kaga kenan amsa kiran annabi Musa alaihi salam ya dace da bayanan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan koda annabi Musa ya tafi an bashi wani abu ana cewa laisa min babil ujra ba lada bane yana babi na almukafa'a malaman fiqh duk sun yi magana akan wannan in kana duba da tafsirin fiqh zaka ga almukarama al'ana almukafa'a misalin fashidi liman ne za a dauke shi limanci yace sai mun yi tsada ne ni kaza za a biya ni to wannan limanin bai kamata a bi shi a sallah ba wannan magana ta al-imam Ahmad bin Hanbal ta zo cikin al-mughni mujallal nabi shafi na goma yana daga cikin tambayoyi da aka yi ma al-imam Ahmad wanda al-imam Abu Dawud ya rawaito masa'idu Abi Dawud ta yace su ila an imami al-imam Ahmad bin Hanbal aka mar tambaya usalli bikum ramadana bi kaza wa kaza dirhaman limami ne aka yi tsada da shi saboda tarawihi zan muku sallah amma za ku biya ni kaza shine sai al-imam Ahmad bin Hanbal da aka mar tambaya sai da ya fara addu'a ya ce as'alullah al-afiya al-imam Ahmad sai da ya addu'a ya ce ina roƙon Allah afwa Allah ya kare mu daga irin wannan limami sai manzo sai shi al-imam Ahmad yake man yusalli khalfa hadha to ni abinda ke ban mamaki wa zai bi wannan a sallah wanda zai ce ayi tsada da shi akan sallan tarawihi to wai zai je bi shi sallah shine sai al-imam Ahmad yake la tusallu khalfa man la yu'addi zakata duk mutumin da yake da hali baya fidda zakka kar ku bi shi a sallah al-imam Ahmad yake wala tusalli khalfa man yusharitu kar ku yadda ku bi mutum a sallah idan yayi sharadin kudin da za a biya shi to amma sai al-imam Ahmad yake wala ba'sa an yadfahu ilayhi min ghairi sharfin wani mun dauke ka kalimanci sallan tarawihi sai yake to alhamdulillah ba aiki niki ba amma da ya taho su mutanen sai suka tara wani abu suka bashi halan ne ya karba duk wani aiki na addini idan mutum ya gabatar da shi ba daidai ba ne mutum ya sharadi a kai amma idan an bashi wani abu halan ne ya karba wanda ya zo cikin fathul kadir mujallal na farko shafi na 247 kamar yadda zo cikin al-mughni inna man lam yusharikum ala shay'in lakin arafu hajatahu fa jama'u lahu fi kulli waqtin shay'an kana hasanan liman ne malami ne yake karantarwa wani wanda ke gudanar da al'amura na addini kamar ladanci ba daidai ba ne ya zama an yi sharadi da shi za a riƙa biyan sa kaza wannan ya saba ma sunnar manzon Allah amma kuma babu laifi ya zama su ƴan kwamiti su tsara abin da za su riƙa bashi ba tare da shi din ne ya ce a bashin ba ƴan kwamiti su haɗu su tsara yadda za su riƙa ba ma wannan limani ko mai karantarwa wannan ba laifi bane. To kudin da aka bashi wannan ita ce ake kira al-mukafa'a, ba ladan aikinsa bane, yana daidai da irin abin da Annabi Musa alaihi salam ya aikata. To Annabi Musa alaihi salam, kamar yadda muka ji a wannan aya, ita wannan yarinya ta zo ta kira shi cewa babanta ya aiko ta. Shin wannan baban nata waye wannan? In ka dubi littafin tafsiri za ka ga sabani da aka samu game da shi wannan dattijo tsohon Madiyana, mahaifin waɗannan yara mata waɗanda Annabi Musa alaihi salam ya taimaka musu. Akwai babu shakka labarin da za ka gani an ruwaito daga manyan malaman tafsiri waɗanda suke ganin cewa Annabi Shu'aibu ne alaihi salam, wa hadha huwa al-mashhur. Da galibin tafsiri in ka bude za ka ga an ce ai Annabi Shu'aibu ne. Annabi Shu'aibu ne ƴaƴansa waɗannan mata biyun waɗanda Annabi Musa alaihi salam ya taimaka musu. Kuma hakika manyan malamai suna da wannan fahimta ɗin, manyan malamai tunda ya an samu fahimtar sahabbai tabi'ai da tabi'u tabi'ina, daga cikin su akwai al-Imamu Malik bin Anas. Al-Imamu Malik shi ma yana da wannan fahimta cewa mahaifin yaran nan Annabi Shu'aibu ne alaihi salam. To amma malamai sun yi martani game da wannan fahimta kwarai don su tabbatar da abin da ya inganta. Daga cikin waɗanda suka yi bincike mai tsanani suka yi bayanai filla-filla game da wannan dattijon babu kamar Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah ya yi magana game da wannan tsohon Madiyana, mahaifin waɗannan yara mata biyu, ya yi magana game da su a littafan shi da yawa. Akwai Jami'ur Rasa'il, in ka dubi mujallar na farko shafi na 61, akwai littafinsa da ya rubuta a kan kiristoci, Al-Jawabu Sahih liman baddala dinan Masih, Al-Jawabu Sahih na Ibn Taymiyyah. A littafin ya yi magana game da surukin Annabi Musa alaihi salam, wannan wato mahaifin yaran nan mata biyu. Shin Annabi Shu'aibu ne? Ya yi magana a mujallar na biyu shafi na 249, yana cewa fa hadhihi kutubut tafsir allati turwi bil asanid al ma'rufa an an-nabi wa tabi'in. Idan ka dubi littafan tafsiri, domin littafan tafsiri iri-iri ne, akwai littafan tafsiri waɗanda suke kawo hadisai na manzon Allah, kamar tafsirin Ibn Kathir, kamar tafsir al-Imam al-Qurtubi kan yi haka, kama tafsira al-Imam al-Tabari. Lam yuzkar fiha an ahadin annahu shu'aibun an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Babu wani hadisi da aka samu wanda ya tabbatar da cewa mahaifin yaran nan shine Annabi Shu'aibu alaihi salam. Walakin naqalu bil asanid sabita, amma an samu hadisai waɗanda suke tabbatar da Al-Hasan al-Basri yana cikin tabi'ai, yana daga cikin malamai da ke cewa innahu shu'aibun wa laysa bi shu'aibi walakinnahu sayyidul ma yawma idin. Ba Annabi Shu'aibu alayhi salam bane. Yace lam yunqal anin nabi wala anis sahaba wala amman yuhtaju bi qawlihi min ulama'i al-muslimin. Babu hadisi da aka samu daga Annabi Muhammad. Ai Annabi ne ya kawo mana Al-Qur'ani. Idan aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da Al-Qur'ani, babu wanda ya san fassaran Al-Qur'ani kamar manzon Allah. Annabi da ya karanta da Al-Qur'ani din nan bai fassara cewa mahaifin yaran nan shine Annabi Shu'aibu alaihi salam ba. Babu hujja na hadisi daga manzon Allah. Kuma babu hujja na hadisi daga wani sahabin Annabi Muhammad. Wala amman yuhtaju bi qawlihi min ulama'i al-muslimin. Babu wata hujja daga wani malami daga cikin malaman sunna wanda yake da wannan fahimta ya bada hujja, kuma hujjar ingantacciya babu. Saboda haka yace ba ma malamai musulmai ba. Yace idan ka ce mahaifin yaran nan shine Annabi Shu'aibu alaihi salam, to maganarka ta saba ma fahimtar da aka samu ta malaman tafsiri, ingantacciyar fahimta, sannan ta saba wa ahadul kitabi su kansu. Saboda haka yasa yake wannan magana a littafin Al-Jawabu Sahih. domin aljawabu sahih littafi ne da aka rubuta saboda martani ga kiristoci a littafin da yake magana yace ai labarin annabi Musa alaihi salam kamar yanda yazo a cikin alqur'ani yazo a cikin at-taura saboda haka zaka gani a cikin bible yanzu haka da zaka bude littafin ahlul kitab zaka ga labarin nan da muke karantawa da hijiran annabi Musa annabi Musa yayi hijira kuma yana cikin at-taura din babu shakka sunin bayanin sa shine ibn taymiya yace su kansu ahlul kitab فإنهم متفقون على أنه ليس هو شعيب النبي سنتبتر النبي موسى بحدد النبي شعيب عليه السلام كينه يكي كيوا أي بلي ما سوكان سكريسو تي ليهودا و باصد النبي شعيب باصد بيان تاريخ النبي شعيب أو رنسو فإن ما في التوراة التي عند اليهود والإنجيل الذي عند النصارى أبند يزوج كل لتابنسو abinda yazo a tarihin annabi Musa dan a littafin sa akwai bayanin hijiran annabi Musa daga Misra zuwa Madian abinda ya taho sunan mahaifin yaran shine Yafuruna Yafuruna da yake kalma ce ba ta larabci ba wata riwaya suka ce Yasara wanda yazo a kuwadun akwai kalmomi da aka samu daban-daban lam yurajjih minha shay'an kamar yadda Ibn Hajar ya faɗa a cikin Fathul Bari babu shakka an samu wannan suna a littafin bible sunan mahaifin yaran yafurun ko yafra amma dai ta gefen alqur'ani babu inda Allah tabaraka wa ta'ala ya kira sunan ɗaya daga cikin su ko mahaifin shi dai Allah madaukaki ya ce annabi Musa ya haɗu da wasu yara ya taimaka musu ya ba ma dabbobin su ruwa baban yaran ya aika a kira annabi Musa babu inda Allah ya kira sunan ɗaya daga cikin su amma idan ka dubi littafin bible akwai shine ibn taymiya sai yace wa kana shu'aibun arabiyan annabi shu'aibu balarabi annabi shu'aibu alayhi salam balarabi madiyana birni ne na larabawa kuma a yanzu haka ma tana karkashin saudiya ne tana karkashin gwamnatin jahar tabuka har yanzu wannan birnin na nan illa da ya canza suna to kasa ce ta larabawa ibn taymiya ya ce annabi shu'aibu balarabe ne wa musa ibraniyan shi kuma annabi musa ba balarabe ba ne annabi musa alaihi salam kabila sa ita ce ibraniya wa kad zakara gairu wahidin min al-ulama babu ba malamai daya ba malamai masu dimbin yawa inji ibn taymiya sun yi bayani cewa anna shu'aiban kana arabiyan masanan tafsiri masanan tarihi sun tabbatar da cewa annabi shu'aibu balarabi ne har ma aka samu hadisin Abu Dharr al-Ghifari marfu'an ila annabi wanda yake cewa inna shu'aiban kana arabiyan annabi shu'aibu balarabi ne wa kadhalika hudu wa salih annabi hudu balarabi ne annabi salih balarabi ne an samu wannan hadisi annabi shu'aibu annabi hudu annabi salih amma annabi Musa fa kana ibraniyan falam yakun ya'rifu lisanahu saboda ka wancan tsohon bai san harshen sa ba wa zahirul qur'an yadullu anna mukhatabata musa lil mar'atayn wa abihuma wa abihima bighayr turjama abinda ya taho shine maganar da annabi Musa yayi da waɗannan yaran babu tafinta in ka dubi yadda labarin ya zo a cikin alqur'ani annabi Musa yana zuwa gari ya ga yara mata sun tsare dabbobin su ba a shayar da su ruwa annabi Musa sai ya zo ya tambaye su ai ba a ce mana annabi Musa ya nemo tafinta wanda zai fassara maganar sa ga waɗannan matan su kuma su fassara musu nashi gare su nasu gare shi ba annabi Musa kai tsaye ya ce ma fatuhukuma menene labarin ku suka bada amsa ba za mu shayar da dabbobin mu ruwa ba har sai makiyaya sun bar guri ashe kaga annabi Musa yayi magana da su gaba da gaba a harshen da kowa yana ji ashe kenan ba annabi Shu'aib bane domin annabi Shu'aib balarabe ne annabi Musa ba balarabe bane inda ake annabi Shu'aib ne to da an samu tafinta kaga an samu matsala ta farko wanda take nuna maka wannan mutumin ba shine annabi Shu'aib ba inna ma shubha man zanna zalika annahu wajada fil qur'ani qissata Shu'aib ibn taymiya yace to amma shubuhar da aka samu zaka ce me yasa mutane suke cewa wannan mutumin mahaifin yaran shine Annabi Shu'aibu. Sai Ibn Taymiyyah yace shubha ce. Shubhar ita ce Al-Qur'ani ya karantar da mu labarin Annabi Shu'aibu. Kuma tabbas Al-Qur'ani ya gaya mana irsaluhu ila ahli Madyan. Allah ya aiki Annabi Shu'aibu zuwa ga mutanen Madyana. To sannan Al-Qur'ani kuma ya sake kawo labarin Annabi Musa. Annabi Musa ya yi hijira ya bar Masar ila Madyana. Ya tafi Madyana. Kaji inda shubha ta zo. Dama Allah ya taba aiko Annabi sunansa Shu'aibu ya aika wa mutanen Madyana. To yanzu Annabi Musa ya yi hijira ya zo Madyana. Ya haɗu da wasu mata, kaji inda shubha ta zo. Sai aka ce aiko ai Annabi Shu'aibun nan shine mahaifin yaran. Fa dhanna annahu huwa wal Qur'anu yadullu anna Allah ahlaka qauma Shu'aib bidhilla. Abinda Al-Qur'ani ya karantar da mu tunda Al-Qur'ani ya ce mana Annabi Shu'aibu babu shakka annabin Allah ne, Allah ya aika shi ga mutanen Madyan. Ne ya faru? Ai Al-Qur'ani ya ce Allah ya halaka mutanen Madyan. Allah ya halaka su. To tunda Allah ya halaka su fa fahina idin lam yabqa fi Madyan min qaumi Shu'aibin ahadun. In aka ce an halaka mutanen Madyan, to waye saura? Annabi Shu'aibu da ya zauna a garin kuma bayan an halaka wannan gari? A'a, wannan ba ɗabi'ar manzannin Allah ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan Allah ya taɓa saukar da azaba ma waje, to inda hali ko sallah karka yi a wurin, ko tafiya ce ta kama ka, in ka zo wannan gurin kai sauri ka wuce. Wannan gurin ba wurin zama ba ne, saboda fushin Allah ya sauka a wannan guri. Duk wanda ya zauna a gurin ko zai gamu da fushin Allah. To kaga kenan idan Annabi Shu'aibu Allah ya tura shi ga mutanen Madyan, mutanen Madyan sun karyata kuma Allah ya halaka su da wata azaba da aka ce azilla. Wata azaba ce ta inuwa wanda Allah ya babbake mutanen garin kamar yadda ake babbakan fari. Nas'alullahi as-salamata wal afiya. Idan Allah ya halaka mutanen gari, to magana ta ƙare, wannan garin zama a wurin haramun ne. Saboda haka asali annabawa, duk wani annabin da ka ji labari Allah ya halaka al'ummarsa, to shi wannan annabin bai zauna a garin ba. Ina ya tafi? Idza halakat umamuhum zahabu ila makka. Duk wani annabin da ka ji labari Allah ya halaka jama'arsa, to daga wannan garin tashi yake ya zo makka, a makka zai zauna har Allah ya karɓi ransa. Saboda haka in ka koma tarihi za ka samu annabawan nan da Allah maɗaukaki ya halaka mutanensu, babu shakka a makka ne suka rasu. Wannan labari ya zo cikin bayanin Ibn Taymiyyah. Kama zukira anna qabra Shu'aibin bi makka wa qabra Hudin bi makka. Annabi Hudu Allah ya halaka mutanen shi, sai ya yi hijira ya zo makka. Ya zo makka a nan ya mutu, Allah ya karɓi ransa, a nan aka binne shi. Annabi Shu'aibu bayan Allah ya halaka mutanensa a Madyan, sai ya yi ƙaura ya dawo makka, a nan ya rasu, Allah ya karɓi ransa, a nan aka binne shi. So duk annabin da ka ji an halaka jama'arsa, to annabin nan ya bar wannan guri kenan. Sai dai ya zo makka, ya zo mujawara da Ka'aba, a nan Allah zai karɓi ransa, a nan za a binne shi. Babu shakka wannan gaskiya ne. To saboda haka yake cewa idan ka ce Annabi Shu'aibu ne, yaya za ka haɗa labaran nan? Al-Qur'ani ya tabbatar mana Annabi Shu'aibu alaihi salam Allah ya halaka mutanen shi. Idan Allah ya halaka mutanen garin Madyana, ya za a yi Annabi Shu'aibu ya koma ya zauna? Ba zan yi ba. Babu misalin hakan a cikin Al-Qur'ani. Wannan kuma ya zo cikin bayanin sa har yanzu, wanda ya yi a Majmu'u Fatawa, yana mujallal na 20 shafi na 429. Yace wa huna uridu bihi sahibu Madyan alladhi tazawwaja Musa ibnatahu walaysa huwa Shu'aib. Karka yadda da cewar mahaifin waɗannan yara shine Annabi Shu'aib. Kama yadhunnu ba'd al-ghalibin bal ulama al-muslimin min ahli al-salaf wa ahli al-kitab ya'rifuna annahu laysa Shu'aib. Dum masana na ahli sunnah magabata sun san cewa ba Annabi Shu'aib bane. Haka kuma masana na tarihin Annabi Musa, hatta ta gefen Yahudawa da gefen Nasara, su ma sun tabbatar ba Annabi Shu'aibu ba ne. وان أفي بيان الشيخ عبد الرحمن الصعدي من تفسير سا تفسير الكريم الرحمن شيما ياي مغانا جميدا محي في مدى النيار لكي وهذا الرجل أبو المرأتين شيبا بن مدى النيار ما تابيون صاحب مدينة وانا شينا تونا دي فدا كوادش ما أبو تنزمم مدينة ko ka kira shi tsohon Madiyana babu laifi amma kar ka kira shi annabi Shu'aib kar mu manta cewa yin ƙarya ga annabi cikin annabawan Allah duka haram ne abinda malamai suke cewa kamar yadda annabi ya ce duk wanda ya mun ƙarya da gangan ya shirye mazauninsa a wuta to kar ka dauka annabi Muhammad ne kadai idan da za ka yi ma annabi Musa ƙarya da gangan to wannan sakamakon yana hawa kanka saboda dukkan su darajarsu guda ne لا نفرق بين احد من رسله با daidai bane musulmi ya dauki labarin da bai inganta ba ya danganta shi da annabin Allah ba annabi Shu'aib bane kamar shi tuhira inda kafirin min annas yace kamar yanda mutane da yawa suka dauka fa inna hadha qawlun lam yadull alayhi dalilun al-imam sa'di yace idan kace mahaifin yaran shine annabi Shu'aib yace baka da wata hujja sam wakayatu ma yakunu anna shu'aiban alayhi salam qad kanat baladuhu madyana annabi shu'aib babu shakka birninsa birnin madyana ne wa hadhihi al-qadiyya jarat fi madyana sannan abin da ya faru ga annabi Musa a birnin madyana to shine sai aka kokarin alakanta su alhali ba dai bane kar mu manta cewa annabi Shu'aib yana kusa da annabi Ibrahim Annabi Shu'aib alayhi salam zamaninsa yana kusa da Annabi Shu'aib shi yasa Annabi Shu'aib yake cewa mutanen Annabi Lut wa ma qaumu Lut minkum bi ba'id mutanen Annabi Lut ba su zama masu nisa gare ku ba domin tsakanin zamanin Annabi Ibrahim da Annabi Shu'aib ba dadewa suna kusa kamar yadda ka san tsakanin Annabi Muhammad da Annabi Isa alayhi salam kusancin ma ya fi haka domin tazarar ba ta da yawa to amma annabi musa fa ba wai dan annabi ibrahim bane ba jika na kusa bane jika ne na nesa saboda haka ka alakanta haduwar annabi musa da annabi shu'aib wannan ba karamin kuskure bane annabi shu'aib zamaninsa ya fi kusa da zamanin kakan annabawan banu isra'ila wato shine annabi ibrahim alayhi salam amma dan an ce gari guda wannan ba abin mamaki bane yanzu misali garin makka ai annabi isma'il ya taba zama a garin makka annabi isma'il da shi da mahaifinsa annabi ibrahim suka gina ka'aba ana nan annabi muhammad shi ma aka haife shi a garin makka kaga makka ta zamanto da daddiyar birni da daddan birni wanda manyan annabawa sun kasance a cikin ta to haka madiyan ne madiyan birni ne da daddan birni ne wanda an taba samun wani annabi misali a zamanin da abu ya faru an halaka mutanen garin daga baya fa ne yiwuwa mutane suka dawo zama a garin har kuma Allah ya kawo zamanin da annabi Musa alayhi salam shi ma ya shigo wannan shine al-fadi yake fa ainal mudazamatu bayna al-amrayn fa innahu ghayru ma'lumin anna Musa adraka zamana Shu'aib babu wata hujja imma ta ayar al-qur'ani ko hadithin manzon Allah wanda yake nuna cewa annabi Shu'aib ya taba haduwa da annabi Musa babu wannan hujja ba a taba samu babu hadisi babu aya fa kaifa bi shakki zamanin ma ba dai bane bare kuma ce sun hadu jiki da jiki walau kana zalika ar-rajul Shu'aiban da dai wannan mutumin annabi Shu'aib ne la zakarahu Allah ta'ala babu shakka da Allah ya fada wala sammatu al-mar'atani waɗannan yara da za su kira shi saboda idan aka ce babansu annabin Allah ne ba za su goye ba da lokacin da suka za su ce babanmu Shu'aib annabin Allah yana kiranka mabu su faɗa sun ce babanmu yana kiranka saboda ai za su kira babansu zai da siffa mafi ɗaukaka saboda daraja mahaifinsu idan da a ce akwai wata siffa da ta wuce kalmar baba da za su gaya ma annabi Musa alayhi salam na ɗaya kenan na biyu shi kansa Allah madaukaki da ya faɗi sunan annabi Shu'aib a labarin nan ده ذكره الله تعالى. وقد أهلك الله قومه بتكذيبهم إياه ولم يبق إلا من آمن به. فإذا كانوا بتاريخ النبي شعيب أكلي الله منك جاء هلك ودن سكت أريتش أما ودن سكت إيمان إذا النبي شعيب سنة نندره. فأعاذه الله المؤمنين به أن يرضوا لبنتي نبيهم. مثالي مقدرة النبي شعيب نه مقدرة النبي شعيب نه النبي شعيب a lokacin da ya mutu wa'azi mutanen gari sun karyata aka halaka wasu aka bar wasu to waɗanda aka bari ai kaga duk musulmai ne ko kafirai gaba ɗaya an halaka su to idan kuwa da annabi shu'aibu ne anya mutanen garin sa kyale yaran annabin Allah suna kiwon dabbobi idan da a ce mabiyan annabi shu'aibu ne mutanen kirki yarhuli bintai nabiyihi su yadda ‘ya’yan annabi suna kiwon dabbobi sannan baya ga haka idan an zo gefen rijiya su hana su ruwa kana ga zai yiwu a ce mabiyan annabi shu'aibu su ne suke garin madiyana annabi shu'aibu yana garin madiyana annabin Allah ne kuma abinda labari ya tabbatar Allah ya halaka kafiran an bar muminai ne zalla to amma annabi shu'aib annabi Musa da ya taho gari ya tarar da mutanen gari sun hana dabbobin yaran nan ruwa kaga mutanen garin ba mutanen kirki bane ashe kaga kenan ba mutanen annabi shu'aib bane so dalilai suna da yawan gaske waɗanda suke nuna cewa ba annabi shu'aib bane alaihi salam daga cikin waɗannan dalilai inji al-imam sa'adi yace ba zai taba yiwuwa annabi Musa ya hadu da annabi shu'aib annabi shu'aibu ya ce za ka min kiwon shekara goma annabi musa yana cikin ulul azmi minar rusul ba a kawo annabi shu'aibu kusa da annabi musa ba a kawo annabi shu'aibu darajarsa ba ta kusa da darajar annabi musa alaihi salam har annabi shu'aibu ya yadda annabi musa ya mar kiwon shekara goma abu ne wanda ba zai yi ba ba ma annabawa ba ka kaddara a zamaninmu na yau malami da ya fita ka dauke shi haya yana ma aiki in dai an san darajar ilimi ba zai yi ba ba zai yi ba to bare a ce maka annabi shu'aib ya dauki annabi musa ya ce ka min kiwon shekara goma sadakin jata sai ka san wannan ma ba zai yi ba sannan wa hadha qabla nubuwati musa salamun ala fatu ala kulli halin لا يعتمد على انه شعيب النبي بغير نقل صحيح عن النبي بعد تقيوا اغسل تشوا النبي الله نيبا سي ان سامو ايه القران كو حديث من زوان الله سو داك مسين يا دوكو وتا كلمه نا النبي يا دورا ما وندا الله بي باش النبي بو wannan kuskure to annabi Musa alaihi salam ya tafi gidan wadannan yara me ya faru قالت إحداهما سيدي دي 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 جنسو إن قالوا را الله مدوك في بيتون يغايا من سوناك الله بايا سيني فتسونا يومي إن دا الله ينا سيني فتسونا دا يخلا قالت إحداهما sai ɗaya daga cikinsu ta ce wato duk sa'ilin da Allah ya ɓoye suna a cikin alƙur'ani karka yadda ka tono in ko ka tono to ka tono mu kanka fitina don za ka yi ƙarya ga Allah idan Allah ya ɓoye suna Allah ya fi mu sanin suna da suna ke amma Allah bai kira sunan ba shi dai abinda Allah ya ce ɗaya daga cikin yaran nan ta ce wa babansu ya abati ya kai baba ista'jirhu wato ka dauki wannan mutum kai jinga da shi ya rika maka kiwo inna khayra man ista'jarta al-qawiyyul amin lalle mafi alkhairin wanda ya kamata kai jinga da shi shine mutum mai karfi kuma mai amana sai daga cikin yaran sa ta gaya mishi haka wannan tana yiwa ba gaban annabi Musa alaihi salamu bane duka dukkan alamu ita ne kadai da baban da ta kira annabi Musa ya taho sai take gaya wa baban wannan mutumin akwai bukatar ka dauke shi ma aiki abu na farko da wannan aya take karantar da mu tana nuna mana cewa ciwon da yaran suke yi larura ce, larura ta sa suke fita suna ciwo. Yanzu da aka samu mai amana sai yarinya take cewa baba lokaci ya yi, tunda an samu mai amana a dauke shi ya kama ciwo. Kaga larura ce kenan, dama ta sa yaran suke fita ciwo. Shi yasa da aka samu mai amana take ba ma baban shawara, ya kai baba kai jinga da wannan mutum ya rika maka ciwo, domin kwalitin da ake nema na mu'amala duk suna tare da wannan mutumin. Mutumin nan yana da ƙarfi, yana da amana. Sannan abu na biyu, wannan ayar tana karantar da mu cewa annabawa suka yi shawara da 'ya'yansu. Kafin akwai mutumin da yake ganin ya fi ƙarfin ɗansa ya ba shawara, wannan kuskure. Kai a matsayinka na ɗa bai kamata ka ki ba mu babanka shawara ba, idan ka hangi akwai wata maslaha. Allah yana iya ba da fahimta ga ɗa bai ba mu uba ba, bai kamata ka ji tsoro ba. Ka ga mace ce fa, mace ce take gaya wa baban, baba ya kamata ka ɗauki wannan. Ka ga shawara ce, ashe ana samun shawara a tsakanin iyaye da 'ya'ya. Wannan ita ce karantarwar annabawa, al-istisharatu bil aulad. Saboda abin da ake la'akari da shi, wato shi ne hujja. Yarinyan nan ga shi dai mace ce, amma ta ba da hujjar da ya kamata babanta ya la'akari da shi. Ya kamata baba ka ɗauke shi ya maka ciwo. Dama kwalitis da ake nema game da mai mu'amala abubuwa guda biyu ne, ga ƙarfi ga amana. Mutumin nan yana da amana. Ka duba shaidar da Annabi Musa ya samu daga shigowansa gari. Allah ka samu dace da shaidan ƙwarai. In ka dubi Al-Qur'ani, babu shakka amana siffa ce ta Annabi Musa, siffar Annabi Musa ne. Wanda ya zo a suratul Dukhan, wa laqad fatanna qablahum qaumu fir'auna wa ja'ahum rasulun karim. Allah ya siffanta Annabi Musa da cewa manzo ne mai karimci. Sai Allah ya ce mai, an addu ilayya ibadallah inni lakum rasulun amin. Kaga Annabi Musa da kansa ya gaya ma mutanen Masar, ni manzo ne na Allah mai amana. Wannan amanar tana tare da jikinsa, tana tare da halayensa, tana tare da ɗabi'arsa. Saboda haka yasa da ya taho lokacin da za su taho gida, yarinya tana gaba Annabi Musa, sha'a kuma baya. Kaga alamar amana ce, alamar amana. Kuma ba Annabi Musa alaihi salamu kaɗai ba ne, dukkan annabawan Allah suna da amana, wanda Al-Qur'ani ya karantar da mu wannan. Sharadi ne ma litifa'ir rusuli, babu wani annabin da Allah zai zaɓe shi face ya zama mai amana. In ba shi da amana, ba za ma a ba shi manzanci ba, ba zai yiwu ba. Saboda haka in ka dubi suratul A'raf, za ka ga misalai na annabawa, wasu an fito ƙarara an tabbatar da amanarsu, wasu kuma ayoyin sun tunkula magana. Amma idan ka dubi maganar ka san amana ce, kamar Annabi Nuhu alayhi salam, uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu min Allahi ma la ta'lamun. Ansahu lakum kaifa ce ta amana. Annabi Lutu alayhi salam a suratul Shu'ara aya ta 166, kazzabat qaumu lutin al mursalin id qala lahum aquhum lutun ala tattaqun. Sai yace inni lakum rasulun amin. Kaga Annabi Lutu shi ma mai amana ne. Annabi Shu'aib fa a suratul Shu'ara, wanda duk wannan mun karanta daga aya ta 176 zuwa 183, kazzaba ashabul aikati al mursalin إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين. النبي يوسف عليه السلام ده الله يبام الأبارنسا سرشن غري وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. سرشن مصر غبار يبار شيدر النبي يوسف من أمانة يفهم أمانة بريكم النبي محمد dare kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wanda an riga an sani tarihi, ga gaskiya ga amana tun yana karami har ma ana kiransa al-aminu. Wannan ya tabbata a littafan tarihi, za ka gani a fikhus sira shafi na 178, laƙabin manzon Allah ne tun kafin ma Allah ya ba shi manzanci. a Makka an san shi al-Aminu kawai Muhammadul Amin da an ce Muhammadu mai amana kowa ya san shi saboda haka lokacin da Allah ya bashi manzanci dama sun san mai amana siffa ce ta manzon Allah akwai hadisin Abu Sa'id al-Khudri annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa mutanen yake ce ma mutanen Makka ala ta'amanuni yanzu ba za ku karba da amana ba za ku karba bani amana ba wa ana aminu man fi sama'i baya ga cewar Allah da yake sama ya yadda ni mai amana ya atini khabar sama'i sabahan wa mata'an saboda Allah ya yarda da shi yake turo masa labari safi da yamma amanan nan kar ka dauka ta tsaya ga annabawa wannan amanar tana tare da mai karka dauka annai Musa ne kadai saboda wannan hali nashi na amana ya take cewa baba ka dauki mutumin saboda mai amana duk annabawan Allah suna da amana ko ba wai su kadai ba mu ma shar'i ne mu zamanto masu amana shar'i kafin imanin mu yayi tasiri a ranar tashin kiyama wajibi ne mutum ya san da wannan saboda mun dauki amana kamar ba komai bace mun dauki amana ba komai bace musamman a yanzu da yake ana siyasa mutum zai dauki alqur'ani ya rantse da Allah kuma lokacin da yake rantsuwan a zuciyarsa ya san ƙarya ne tun bai aji alqur'anin ba ya san shi mace amana ta ga wannan musiba ce Allah tabaraka wa ta'ala a suratul anfal ayat 27 yace ya ayyuhallazina amanu la takunu allaha war-rasula wa takunu amanatukum wa antum ta'lamun ya ku waɗanda suka yi imani kar ku yadda ku ha'inci Allah kar ku ha'inci manzon Allah kar ku ha'inci amana kuna sane sai dai a halin kuskure saboda dan adam bai rabuwa da kuskure me yasa cin amana yake da hadari saboda an samu hadisin Abdullah ibn Umar wanda manzon Allah yake cewa la imana liman la amanata lahu manzon Allah yake babu imani ga mara amana wallahi in dai ka tabbata ba ka da amana to kar ma ka dauka kana da imani manzon Allah ya faɗa la imana liman la amanata lahu babu imani ga mara amana hadisin yana sahih Jami' Sahih hadisi na 1779 kuma ba ma hadisi ba in ka dubi alqur'ani ya zo da wannan tsari saboda kai sa al-farqun suratul mu'minun suratul mu'minun sura ce ta mu'minai yanda Allah ya kawo farkonta qad aflahal mu'minun masu imani sun tsira to zaka dauka har kana ci sai Allah ya kirga masu wadannan sifofi in ka dace da wadannan to kana ci alladhina hum fi salatihim khashi'una والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون سأل الله يتكلم كما يتكلم والذين هم لأماناتهم وأهدهم راؤون kaje ana maganar wadanda za su tsira a lahira muminai Allah ya ce masu tsara amana saboda ka da an baka amana ka tsare Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-mu'minu man aminahu an-nasu ala jima'ihim wa amwalihim wanda mutane suka yadda ba zai zubar da jininsu ba ba zai taba dukiyarsu ba to mumini ne amma idan ana kardar da kai ana ganin za ka iya buge mutum to da alamar kai mace amana wanda yana cikin sunnati sahiha hadisi na 549 kuma annabi sallallahu alaihi wasallam saboda karfin amana yayi ta karantar da mu yana mana ishara da cewar alamar tashin kiyama kenan tun daga zamanin annabi zaka ga amana tana raguwa amana tana raguwa har zuwa lokacin da za a neme ta a rasa gaba daya raguwa za ta yi sai manzo Allah yake salla za ta zama a ƙarshe amana ita ce a farko kuma a yanzu haka muna gani a yanzu haka mun fi rasa amana a kan sallah za ka ga mutane sun shiga masallaci ana sallah amma da wayar liman za ta faɗi mutanen sahun farko za su ɗauke su ɓoye aljihu to wani irin sallah ne manzo Allah ya ce za a dinga sallah za ka ga mutane suna sallah amma sallah banza ce saboda babu amana a zukatansu. Alwala ce mutum yana yi ya bar agogonsa, to sai dai ya nemi sabuwa. To wallahi ba duk duniya ba ne, har yanzu akwai mutanen kirki, har yanzu akwai mutanen da in sun tsinci abin ka sai sun nema sun baka. Kuma wannan abin mamaki ne wanda in ka tafi Madina za ka ga har yanzu Madina tana da wannan albarka. In ka je Makka da wuya ka samu, amma in ka je Madina akwai. In ka je Madina za ka ga haka, za ka ga mutumin da wanda ya shafa ruwa za ka shiga taxi, wayarka ta faɗi. Duk wannan abin bai wata biyu da suka da faruwa ba. Wani ke ban labari ya ce sun tafi umra, sun shiga mota, wayarsa ta kai miliyan da 400,000 wayar kudinta. Saboda haka sun shiga mota sai ya manta sai a shi aljihun wayar bai sa ta da kyau ba, sai ta faɗi a kan sirri. Sun taho harami suka yi ta ibadarsu har dai dare, tunda ba Najeriya ba ne ba zai ringa tsammanin a yi ta kiransa ba. An riga an shiga wata ƙasa mutane ba su da wannan layi. Don haka bai an kara babu wayar ba sai da aka gama sallar isha'i. Za a koma gida ya lazuba aljihu bai ji waya ba. Saboda haka suka buga waya. Sai wani ya ɗauka da larabci yana magana, aka nemo tafinka tunda ba sa shi. Yana musu faɗa ya ce kun wahalar ni, tun tuni ina nan ina ta jira ku kira ni, ku kira ni, ba ku kira ba. Yana ta faɗa ya ce musu zai taho zai zo ya same su a inda ya aje su jira shi a wannan gurin. Ya taho da tarzinsa ya kawo wayar bashi. Shi kuma da yake yana da hali sai ya sa hannu ya ciro daloli ya bashi, sai yana kallon shi ya ce kana ganin inda don kudin ne zan dawo ma da wayar? Ai domin Allah ne ya sa na dawo maka da wayar, saboda tsare amana da take tsakanin mutum da mutum. Yanzu neman ka ake a buge a ɗauki wayar, kuma waɗanda ke neman ka su buge kaɗin ba makafirai ba ne musulmai. Kaga manzon Allah ya faɗa mana amanan nan raguwa za ka yi ta yi har zuwa tashin kiyama. Saboda haka mun fara gani ga 'ya'yanmu na cikinmu a wayi gari amanar sun rasa ta. Don in ka lura za ka ga iyayenmu sun fi kulawa da amana a kan 'ya'yanmu a yau. To don haka raguwa take yi, manzon Allah ya ce wa yusbihun nasu yatabayyakuna fala yakadu ahadun yu'addi al-amana. Har sai an kai lokacin da za a shiga kasuwa ana neman mai amana da kar za a samu wani wanda zai ce to sai kun tafi unguwa kaza akwai wani mutum ɗaya wanda muke ganin yana da ƙarfin hali har yanzu dai yana da amana. Manzo Allah ya ce idan an je wannan unguwan ma aka samu wannan mutumin shi ɗin ma fi qalbihi misqalu habbati khardalin min imani. Manzo Allah ya ce in ka dubi aikinsa a zuciyarsa babu imanin da ya kai gwargwadon kwayar komayya shi ɗin ma kansa. To kaga kenan sai an kai lokacin da babu imani a doron ƙasa, amana a doron ƙasa gaba ɗaya. To wannan kuma karka ɗauka iyakar lahaninta kenan. Amanan nan ba za ta bar ta aji gare mu ba sai in mutum ya shiga aljanna. Allah ta samu ya tsarewa. Don haka ya sa hatta kan siraɗi Allah maɗaukaki sai ya aje amana za ka ba da shaida kafin ka kai tarar siraɗi ka shiga aljanna. Wannan ya tabbata a hadisin al-Imam Muslim, yana hadisi na 195. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana siffa ta 'yan wuta. Allah ka saba mu bari. Manzo Allah ya bayyana siffar 'yan wuta, yake tabbatar da daga cikin akwai rashin amana. To abu na hudu wanda za mu lura da shi game da wannan aya da muka karanta a littafin Ahkamul Qur'an na Ibn al-Arabi mujallal na uku shafi na 494. Ibn al-Arabi da sauran kamar yadda sauran malaman tafsiri suke tabbatarwa, ita wannan yarinya tana ba ma baban da shawara ya dauki Annabi Musa alaihi salam a matsayin mai masa kiwo, wato a yi jinga tsakanin shi da Annabi Musa alaihi salam. Dalilun ala annal ijarata bainahum wa indahum mashru'a ma'luma. Wannan ayar tana cikin ayoyi da suke tabbatar da cewa mu'amala na ijara jinga, ka sa mutum ya maka aiki ka biya shi, ashe daɗaɗɗen nau'in sana'a ne tun a zamanin annabawan farko. وكانت وكذلك كانت في كل ملة دوني كفنتي دوني الذين الله مدفكي أي كوش ذاك سامو أفاي تينتيا أفاي معاملة أتكاني سو ذاك ذاك سامو ليبرنشي وانا هنا مواني كيو هنا ديانتا وانا شيئكي كما الإجارة وهي من ضرورة خلقية سو ذاك هنا لبتكين أصلي ضرورة معاملة أتكاني متأني كما مصلحة نتو دنيا ينسى أقوان زامني أسامو wato cewa a samu harka ta ciwo tsakanin waɗannan mutane da waɗannan ba wannan ba abin kunya bane saboda shi kansa manzon Allah shi kansa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin yana yaro yayi ciwo da mutanen Makka suna biyan shi ana biyan shi sallallahu yana wa mutane ciwo don haka ba abin kunya bane a ce maka an dauki Annabi Musa yayi kodago na shekara 10 saboda kurum ya biya sadaki wato wannan shike nuna maka duk wahalar da ka samu a rayuwa idan ka samu wahala a rayuwa Allah bai ki ka ba ba kiyayya bace ka fi zama alamar soyayya idan mutum kamar Annabi Muhammad za a wayi gari yana kiwon awakai a garin Makka ana biyan sa sallallahu idan mutum kamar Annabi Musa zai yi ciwo na shekara 10 saboda ya biya sadaki babu shakka ba talaucin da za ka samu a yau wanda zai fada maka cewar wannan Allah ya kika wato Allah subhanahu wataala dan bai ba mu mutum duniya ba wannan baya nuna cewa baya son shi ka dubi sharhin wannan hadisi a Fathul Bari mujallal na 1440 Ibn Hajar yake wa kad ihtajja ash-shafi'u bi hadhihi al-aya ala mashru'iyyati al-ijara malami na farko wanda ya tsara ilimi na shari'a shine al-imamu shafi'i da ya bibi al-qur'ani ya dinga tsamo ayoyin shari'a al-imamu shafi'i shine malami farko da ya wannan al-imamu shafi'i da ya dubi al-qur'ani yace shin leburanci a wani a ina muka same shi al-imamu shafi'i yace to ga ayar da ta tabbatar da leburanci a cikin al-qur'ani ita wannan yarinya ta cewa babanta ka dauki wannan mutumin ya zama lebura ya ringa maka kiwo kana biyansa saboda kai sa leburanci ya samu asali daga karantarwan Allah tabaraka wa ta'ala cikin alqur'ani wannan ya zo cikin bayanin al-imam zahiri yana a sunan kubra a mujallal na 6 shafi na 116 wannan ya sa al-imam al-bukhari musamman al-imam al-bukhari yayi babi musamman yayi babi in ka dubi sahih bukhari babu manitta ajara ajiran fa bayyana lahu al-ajala wa lam yubayyin al-amala al-imam bukhari yayi babi wanda ya dauki wani a matsayin labor ya bayyana mar aikin tsawon lokaci kai tsawon lokaci amma bai bayyana masa aikin ba dan in ka dubi abin da ya auku a tsakanin Annabi Musa alaihi salam da mahaifin yaran nan za ka gane shi yasa muka kai ga aya ta gaba yace inni qala inni uridu an uwajjiha mahaifin ya dauki shawaran yarsa domin ita ta ba da shawara da dauki Annabi Musa alaihi salam lebura ya rika kiwon waɗannan awakai kala sai ya ce ma Annabi Musa alaihi salam inni uridu an unkihaka ihdabnatay ya hatayn ni na yi nufin zan aurar maka ɗaya daga cikin ƴaƴa na mata biyu dinnan ɗaya daga cikin su zan aurar maka ala anta ajurani akan cewa za mu yi jinga da kai za ka mun leburanci samaniya hijaj shekaru 8 hijaj mustaqqa min ismil hajj lianna al hajja yaqau kull sana saboda kowace shekara ana aikin hajji shine aka ce hijjat mai ana nufin sanawa ce. Ya ce ma nai Musa alaihi salam ina son in auren maka ɗaya daga cikin yara na biyu ɗin nan a sharaɗin za ka yi min leburanci, za ka min kiwo, za ka min ƙodago na shekara takwas. Wannan ya sa Imam Bukhari ya ce to kaga an yi yarjejeniya a tsakanin Annabi Musa da dattijan Madiyana, amma abin da ya faru shi ne an bayyana tsawon lokacin aiki amma ba a bayyana yawan aikin ba. Za ka min kiwon shekara takwas, za ka min leburanci kawai, ya ce ta ajurai za ka min leburanci na shekara takwas. To me leburancin nan ba ayyana ba amma kuma sun yarda, saboda haka Imam Bukhari ya ce ana iya yarjejeniya a bayyana tsawon lokaci ba a bayyana girman aiki ba, wanda sai daga baya za a gama. Wannan ba laifi ba ne saboda wannan aya ta Alkur'ani abinda ya faru inda ake akwai yara da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani a kansa. To ita wannan yarinya da za a aurar da ita, a nan za ka iya cewa an samu hujjar auren dole, ba auren dole ba ne. Ai, da farko ita ta ba da mashawara, ita ta ba da shawaran a ɗauki Annabi Musa ya yi aiki. To kafin baban ya ce ma Annabi Musa yana son ya auren masa ɗaya daga cikin ‘ya’yansa, babu mamaki ya nemi shawaranta, saboda ai hadisan manzon Allah sun nuna cewar ba daidai ba ne a yi wa mace aure sai da yardanta, kuma ko da budurwa ce sai an nemi izininta, idan ta yi shiru shi kenan. Sannan kuma Ibn al-Arabi ya ce a lokacin da baban yake gaya ma Annabi Musa idan ƙyar tana zaune a gurin, idan ba ta yi magana ba ta yi shiru, to kamar ta amsa ne. Kamar misali suna zaune da Annabi Musa, sai shi mahaifin ya ce inni uridu an unkihaka ibnatay hatayn, ina son zan auren maka ɗaya daga cikin ‘ya’yana mata biyu ɗin nan, ina so zan auren maka ɗaya daga cikinsu. Yaran suna zaune suka yi shiru. Manzon Allah ya ce idan budurwa ta yi shiru ta yarda, bai kamata ta yi shiru ba. Ta baba kuma ya za a aurar da mu ga bako, kaga za su yi korafi, sai suka yi shiru, kaga ya nuna sun yarda. Saboda haka har yanzu dai ayar tana nuna cewa ba a yi auren dole ba. To shi mahaifin sai ya ce fa in atmamta ashiran, idan ka cika wato shekarun sun kai goma, fa min indika, wannan kuma zaɓin ka ne. Fadalika tafaddulun minka wa tabarru'un laysa biwajibin alayka, ni dai ban ce za ka min shekara goma ba, takwas na ce, amma in ka mai da shi goma to wannan ganin ka ne. Wa ma uridu an ashuka alayka, ni dai bana nufin in kuntata maka. Satajidni insha Allah min as-salihin, za ka same ni cikin mutanen gore insha Allah. Wannan shi yake nuna maka al'ada daban-daban ce. Al'ada tana bambanta a sararin duniya. Abinda kake ganin ba shi da kima a wajen wasu yana da kima. A ce za a baka budurwa amma sai ka yi kiwon shekara takwas, kaga wannan budurwar sadakin na kai tsada a Najeriya ko? Kuma har ma baban yake cewa ban yi nufin in kuntata maka ba, shekara takwas. To kaga a zamanin su al'adar su aure tana da daraja, saboda haka mace na da tsadan gaske. Har ma yana cewa to in ka cika goma, kaga yana son dai inda hali a matsa gaba. To kuma gaskiya duk waɗannan suna ishara da cewa ba annabin Allah ba, saboda inda annabin Allah ne ba zai kai haka ba. Domin in ka dubi yanda surukan manzon Allah yanda suka auri ‘ya’yan annabi Muhammad, irin sauƙin da manzon Allah ya mutu, kai babu shakka ka sani mahaifin yaran nan ba annabin Allah ba ne. Saboda duk inda sadaki ya tsananta a bisa ga hadisin manzon Allah, wannan auren albarkansa yana daɗa raguwa ne. To amma Annabi Musa alaihi salam a zamaninsa babu shakka al'ada su ba mu sani ba, saboda ka kana yiwuwa sadaki a wancan lokaci haka ɗin ne tsadarsa, ba mamaki a hakan ma arha ne, ba mamaki, saboda zamanin daban-daban ne. To amma yana karantar da mu cewar shi sadaki ba yi da tsada, komai yawan kuɗinsa ba laifi ba ne. Wannan yana karantar da mu haka, saboda kaga idan aka ce za ka yi kiwon shekara goma a kan sadakin auren mace, kaga wannan ya nuna cewa shi sadaki ba shi da iyaka. Idan mutum ya ce sadakin ƙasa miliyan ɗaya ne, wannan ba laifi ba ne, in kaga za ka iya biya bismillah. Sadaki ba shi da iyaka ta sama, amma dai abinda manzo Allah ya faɗa albarkan mace ya ta'allaka da saukin sadaki wannan shine kuma karantarwar mu annabi Muhammad so dan haka yasa idan aka samu labari kashi biyu ga an labarin wani annabi ga labarin annabi Muhammad sai a ce to maganar manzon Allah ta shafe wancan saboda ai manzon Allah dama shine annabi na ƙarshe maganar sa ita ke shafe dukkan wata magana don haka wannan ba hujja bace da za ta sa mutum ya tawwala sadaki ibn al-arabi yace inni uridu an unsihaka a karkashin wannan kalma yace ma annabi Musa alaihi salam ina son in aurar maka wannan ya nuna cewa mace ba ta iya aurar da kanta alqur'ani ya tabbata da wannan mace ba ta iya aurar da kanta dole a samu wali fihi ardul maula waliyatahu ala zawj wa hadhihi sunnatun qa'ima ba zai taba yiwuwa mace ta zaɓi wanda zai aurar da ita ba Allah maɗaukaki ya riga ya zaɓi waliyai ga kowace mace saboda ka waɗannan waliyai suke da damar su ba da auren mace wannan kuma shi yake karantar da mu yana da kyau mu zaɓa wa 'ya'yanmu mazan ƙwarai ba abin kunya ba ne idan wannan mutumin zai zaɓa wa 'ya'yansa annabi Musa alaihi salam kaga ya zaɓa musu annabi Musa ya ce ina so zan ba ka 'yata me yasa ya so ya ba mu annabi Musa 'yarsa in ka duba dalilai biyu ne na farko annabi Musa yana da addini na biyu yana da hali abinda manzon Allah ya ce a lura da su kenan da hali da addini annabi Musa mutumin kirki ne saboda halin kirki yasa wannan dattijon yake sha'awar ya surkanta da shi to idan ka zo ka dubi tarihin annabi Muhammad za ka ga sahabbansa su ma sun yi aiki da irin wannan sunna shine mutum ya tallata auren 'yarsa ga mutumin ƙwarai kaga ya ce ne ina so in ba ka ɗaya daga cikin 'ya'yana ba abin kunya ba ne kuma a wannan lokaci inda annabi Musa zai ce ba ni buƙatar aure a yanzu ba laifi ba ne ya faru da Sayyiduna Umar kamar yadda Imam Bukhari ya rawaito hadisi kina ta ayyamat Hafsa yarsa Hafsa dama can tana auren wani mutum shi wannan mutumin ana kiransa Umar bin Hunayf bin Huzafa as-Sahmi wa kana min ashabi Rasulillah mijinta dama can yana cikin sahabban manzon Allah ya rasu a garin Madina bayan yakin Uhud ya samu raunuka da yawa mijin Hafsa akwai riwaya da ake cewa bayan yakin Badar kuma wannan din shine da yawa inda malamai suke rinjayarwa saboda shi ma Sayyiduna Usman ya rasa matarsa bayan yakin Badar Ruqayya bintu Rasulillah Ruqayya ta rasu ana yakin Badar mijin Hafsa ya rasu yakin Badar saboda haka sai Sayyiduna Umar ya ga ai ga wata dama Sayyiduna Usman matar shi ta rasu yasa kuma mijinta ya rasu ai ya kamata Sayyiduna Umar ya lata Usman ko ya auri Hafsa saboda haka ya zo ya samu Sayyiduna Usman Sayyiduna Usman yana cikin damuwa Allah ka fi Hafsa Sayyiduna Usman ko kana da bukatan auren Hafsa kadin kabbar fitar ta wani fulan ai iddanta ya kare Sayyiduna Usman ya ce to zan duba dai kaga ba laifi ba ne ai kaman ciniki ne kai kana fatan Allah ya taimake ka matsiyarka ta samu mutumin ƙwarai a zauna lafiya ta an zur fi amri Sayyiduna Umar ya jira aka samu kwanaki ya sake haɗuwa da shi yaya kuma zace kai kad badali Allah ta zawo da yomi haza kai Umar kai hakuri ne gaskiya ban shirya aure ba yanzu kagan sai ne ranka zai baci Sayyiduna Umar ina ya tafiya sa kawai samu Sayyiduna Abubakar to yaya Abubakar fa Hafsa dai ta gama abin nan ko dai kana da bukata in kana da bukata shi ne nan ma Sayyiduna Abubakar ya yi shuru shi bai ba shi amsa ba banda ma Sayyiduna Usman saboda haka dan Sayyiduna Umar ya ba shi ƙwarai ya zai yi magana kuma a yi watsi da shi to duk wannan kewaye-kewayen da ake ashe dukkansu sun san manzon Allah yana hari shi yasa kowannensu yake tsoron shiga sai ga shi ta zama uwarmu tana cikin ummul mu'minina, tana cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mu fara aya guda, me yake fara zalika bai ne قال سيدنا علي موسى يجي مسا ذلك بيني وبينك وندن دي معامله يرجيني ياتي سكاني نا دك ايام الاجلين قضيت دو وانا اجلن ده نزا با تشي اذا نا دوكي شكارا 8 بني لفي با ان نا دوكي 10 فلا ادوانا علي اذا ناي 8 بني لفي با اذا ناي 10 kaga kenan bai cutar ba wallahi alama na kullu wakili Allah dai shine wakili akan abin da muke faɗa wato in ka dubi annabawa yanda Allah yake bada labarin sa cikin alqur'ani zaka ga annabawan Allah dukkan irin da zasu gama magana sukan gama ta ne da sunan Allah saboda fatan magana suka yi albarka saboda kai sa nan Musa yake cewa wallahu alama na kullu wakili nan Musa ya amince kenan zai aure ita wannan kuma an samu hadisi wanda ya nuna cewa karamar ce ba babbar ba ita wannan karamar ita ce ta kira annabi Musa alaihi salam an samu hadisin Abu Dawud al-Bukhari kuma an samu hadisin Abdullah ibn Abbas wanda manzon Allah yake ya tambayi mala'ika Jibril ayyul ajalaini ka ba Musa wanne ne cikin shekaru biyu nan annabi Musa yayi shekara 8 ko 10 sannan mala'ika Jibril ya ce akmalakum wa atammakum wannan ya inganta yana silsilatu sahiha hadisi na 1880 amma babu inda Allah ya bayyana sunar matan annabi Musa alaihi salam babu shi ya tabbata cewa kanwacce annabi Musa ya aura akan sadakinta za a yi kiwon shekara 8 ko 10 kuma annabi Musa ya shekara 10 Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا وجعله الوارث منا وجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.